sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamunta ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lalata kuma niya kana ana iya kama mu a duniyar gizo akan VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da tattaunawa da Mamur Kwari yayi da Dr. Nasir Adamu akan wanki mai shari'an nan da aka ce ana tuhuma da cin hanci da rashawa kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Ibrahim Alfahame sai kuma labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba sai kuma sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hakki lafiya ga labaran Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Syria makon jiya ta fashe ne a ma'ajanar makaman ƴan tawayen Syria da inda aka boye ta bayan da aka kai harin jirgin sama wani rahoton Amurka ya nuna cewa la shakka wannan gubar iska da niyya aka bada ta kan farar hula majalisar tsaron ƙasa ta fito da wani rahoto a fadar shugaban Amurka ta White House a jiya talata mai bayyana cewa amfani da haramtaccen guba a matsayin makami da Syria ke yi wata barazana ce muraran ga duniya Rahoton ya zargi Syria da Russia da neman yaudarar duniya game da wanda ya kai hari na makaman guba kan mutanen Syria a wannan karan da kuma lokutan da suka gabata. Majalisar tsaron ƙasar ta yi kira ga al'ummar duniya da ta fito ta yi magana baro-baro da kuma nuna ƙarar cewa ba za a lamunta da wannan aika-aikar ba. Ko da yake majalisar tsaron bata bayyana abin da ka iya biyo baya ba. A majalisar ɗinkin duniyar Amurka da Burtaniya da Faransa na ƙoƙarin komawa kan wani ƙuduri na baya can wato a yau dinnan Laraba ko da yake dai wannan hanzarin da ya kai labari saboda ana kyautata zaton Rasha za ta iya hawa kujerar zaki game da wannan batun
Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa na neman ta janyo wa kanta matsala ta wajen ci gaba da shirin ta na nukiliya sannan ya kira ga China da ta kwabi gwamnatin ta Koriya ta Arewa mai fada a Pyongyang a wasu sakonni biyu na Twitter da ya tura Trump ya ce idan China ta yanke shawarar taimakawa hakan zai yi matukan kyau idan kuma ta ki to za mu magance abin da ba tare da taimakon ta ba bai dai cikakken bayanin irin matakin da Amurkan za ta dauka ba Trump ya ce ya gaya wa shugaba Xi Jinping a gana wasu a makon jiya a Washington cewa zai fi kyau ga China idan tawarware matsalar Koriya ta Arewa China ce babban abar gadara Koriya ta Arewa ta yadda ma majalisar nazarin kasashen waje ke cewa China ce babban aminiyar Koriya ta Arewa ita ce babban abokin cinikarya ta wanda ta fi samun mata abinci da makamai da kuma makamashi to amma China da ma ta da damuwa yadda Koriya ta Arewa ke gwaje-gwajen makamai masu linzami wanda ya sabawa wato takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata
to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran ɗan adawa a ƙasar Zambia mai yawan magana gaban sagadi a cewar mai magana da yawun jam'iyyar su a bayanin saga muryar Amurka jiya talata wannan kamu wani bangare ne na takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Agusta wanda ɗan takarar biyu kowannen su ke ikirarin shi ya ci mai magana da yawun ɗan adawa Charles Kakuma ya ce ɗan sanda sun balle kofar gidan jagoran ɗan adawa Hakainde Hichilema da daren ranar Litini suka toshe duk wata kofar tserewa sannan suka jefa wa mutanen cikin gidan barkunan tsohuwa kana suka yi awan gaba da Hichilema din Kokoma ya ce zuwa har safiya yan sanda ba su tuhumi Hichilema da wato ba kuma sun kai shi kwalejin yan sanda don su yi masa tambayoyi ya ce dama an gargadi jam'iyyar su cewa hakan na iya faruwa saboda wani al'amari cikin ɗan kwanakin nan da suka gabata inda tawagar Hichilema ta gamu da ta shugaba Edgar Lungu yayin da mutanen biyu ke kokarin halartar wani taro a yammacin Zambia wannan ne karo na biyu da aka kama Lungu tun daga watan Oktoba bara lokacin da ƴan sanda suka kama shi suka tuhume shi kuma da shi da mataimakin sa game da batun zagon ƙasa makasa saboda zargin da suka yi cewa zaben da aka gudanar ba a yi shi cikin gaskiya ba.
Shugaba Donald Trump ya amincewa Montenegro ta shiga kungiyar NATO jiya Talata wanda wani ci gaba ne ga wannan karamar kasar ta yankin Baltic dake fafutukar ganin ta an amince da kokarinta na shiga kungiyar ta NATO. Fadar White House ta ce Trump na son ganawa da shugaban Montenegro da kuma shugaban NATO a watan gobe a Brussels don yin maraba da kasa ta 29 da ta shiga kungiyar ta NATO. Fadar ta White House ta ce shigar Montenegro kungiyar zai nuna ma sauran kasashen da ke sha'awar shiga kungiyar cewa har yanzu kofar shiga wannan kungiyar fa ta kasashen yankin Atlantic da Turai na nan bude, saboda haka kasashen da ke yammacin Balkan na iya zabar makomar su.
Ba wanda ya cancanci a masa irin wannan wulakanci, abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na United Airlines Oscar Munoz ya ce kenan.
Labaran duniya cikin kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A ci gaba da tattaunawa da Mamur Kwareyi da Dr. Nasiru Adamu akan sake alkalin da aka kama kuma aka sake shi. Mamur ya tambaye Dr. Nasiru, baya ganin wannan tamkar koma baya ne ga yaki da cin hanci da rashawa?
Gaskiya ne, ni ma na yarda da haka, domin kowa aka yi kasan nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisi aka ce, sannan aka ce ga shaidun kuɗi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja, sannan aka ce an yi bincike an ga dole a shaje shi. Wannan magana ce cin hanci da rashawa an san babban matsala ce a ƙasar nan. To ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wannan bincike na kokop, kar ka manta ba alkali ne, babban alkali ne aka kai shi gaban kotu, gaban alkali babban irin sa. Saboda haka kaga kana buƙatar kwakwara shaida cikakkiya da bincike na kokop na ƴan sanda. Saboda haka abinda alkali ke cewa daga abinda na karanta cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba, kuma wato mafi haɗarin abin shine yanzu idan har misali da a ce an tafi kotun ɗauka ƙara ta ce ta amince da wannan, ka san fa wato sallama ce ta sallamar an wanke shi wankewa wanki gaba ɗaya so da samu kwarai da gaske, ba wanda yake digo sake kai shi kotu akan irin wannan caji, da discharge ne za a iya. Amma in aka yi wannan local submission discharge ake cewa on the merit, ma'ana an sallama bisa hujja.
To wannan yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option attorney general da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICPC da EFCC kaman wato ba sa kwalkwale binciken su yawanci kaman ya sami gine zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullum kaman hakan in ta tabbata kenan.
Yi za a iya ce kusan haka, kamar misali in ka kalli, ina ganin in ka kalli kamar shari'o'i da yawa da EFCC suke sauri suke mutane kotu, za ka ga da ƙarshe an je an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum ba ya yi laifin nan, saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da abin da suka gani na gaskiya, hujja ta gaskiya. To kaga wannan yana daga cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da shaida ita AFCC da ke yi. Sa'annan kuma da shi ofishin attorney general misali, ya kamata abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi, kaga kamar yadda ake a Amurka ofishin attorney general yana da alaka ta court da court, domin yakan ba ƴan sanda umarni misali a matsayin wanda ke da saman su a nan kasar. Eh gaskiya ne attorney general dama, amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da ƴan sanda dole su bi magana da ra'ayi na asu kaiwa caji gaban kotu, misali su gani su nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku gyara. To in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma kwamishina na shari'a ba, to za a ci gaba da yin wannan daban kuturo ake cewa komai ne, duk wanda ke harkar shari'a ya sani a kasan kowaye na jamu ƴan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin commissioner shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya duk wanda yazo yace baka wani sabana ka sai dai munafurci idan sun ga dama kai shi ofishin commissioner shari'a yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifi saki saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake nufi shine kamar America babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake bai isa ba to abin da yake nufi a Najeriya dole in ana so ai adalci abu guda biyu na daya dole ya kasance su yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko commissioner shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai wanda suke bincike akan yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a Ingila wanda idan dan sanda ya ba daidai ba za a bincike shi amma hukumar yan sanda a ce ita ce za ta bincike su za a kana mu a cikin kuni amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kamar wasu yan doka na musamman kamar tsofin yan sandan kansu ko tsohon sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su rinka bin wani haka suna nan shine an
san jar bari kan bude maka ai mulki ne ke mace ta Allah sannan shine hanyar
oh Allah kyauta to bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba
duniya tuddai Allahumma iduni a tuddai Allahumma iduni a sammai Allahumma iduni a kasai Allahumma iduni a teku Allahumma iduni a dacin Allahumma iduni a yanzu Allahumma iduni a gobe da bamu da shalom masarrafa da bamu da halin magulmaci to kun yi zancen magulmaci sannan ku da yanzu wajen wannan sannan ku ai wani ya kai ma baka da kirki sam muddin idan zai buga kama abinda kun ka tattauna da tallake kun ganan take
to Allah zakan dan mara har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shine yayi uwaye madaukiya wajen kwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta basu Jarman na Bauchi ya ce eh shi ya hada Laraba gamban Ali da lauya to amma kuma bai wani abin da ya saba ma kaida ko addini ba
sana Garba Noma Jarman Bauchi kuma dan kasuwa a yanzu ni ban shiga da bangaren su ba ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba abinda nayi ina tabbatar ma kaina cewa nayi abinda musulunci ne yace ayi wayannan abubuwa ma ban san yayi zafi haka ba sai ran da naje ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake dan kanin shi Alhaji Nuru ne Kabiru garkuwan zanna na miƙa ma Nuru ga hannu mai gaisa ya ki ban tuno shi ban san shi ni ba san Nuru ba me na maka sai ya taba gana ka kwace mana gado kai kana ce Nuru kar ga haka gadon wa gadon laisul mitaba nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace Nuru ban san ka ba to kai ne ka je ka yi uwa daga ka kwace mana gado nace ba haka akai ba dada ka saurare ni yake sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya yayi ta fada Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali ba an samu sa ba nace kai hakuri amma in da ka san tsakanin da mahaifinka da ma maganar ba a je kotu ba yi gaba daya ba ni nace amana nace to Allah shine shaida to tarihin rigiman mai sauki ne ni Alhaji Mai Sallamin ta ba makwabcina ne kuma wana ne
mahaifin shi
Nuru ko muna tare da shi fiye da kima yakan zo gidana although ni ne kani akwai ran da ya zo gidana na ce Allah ya sa lafiya lafiya in ce yaya abubuwa ya ce a lafiya tsalla na ce kanwana ta zo ita Laraba kenan ta ce aurenku ya kare ya ce haka ne ya kare kuma baka da mata ya ce eh na ce haba Alhaji haba kana bukatan wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka wanda yake haramun ne in ba dole ba yarka ta maka haramun ne bai kuma kamata danka ya maka ba shine tsareci an yi ma mai gidanmu wanda ta rike mana shi gaba daya daban ba iyayenmu ba kada ka yadda ka zauna a cikin daki kai daya wani abu ya faru ichi to jami'a ya kake so in ce da Allah ka mai da ita duk abin da kake so zan yi na kira Laraban ce Laraba zan mai da ke gidan yayana wane nace Allah sai a nace dole kai zaki koma wato wannan kafin rasuwarsa kenan ina tsaban ko shekara biyu ko shekara uku ni ne na mai da auren Laraba da Alhaji Sule suka koma a mata da miji kaga ina tarayya da Laraba a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara shi kuma Alhaji Sule shi ma makwabcina ne kuma wana ne kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai Allah sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyan mu garkuwan zanna to Alhaji ya rasu da ni aka yi jana'iza aka yi komai ban san Nuru ba da aka zo aka gama abubuwan nan Laraba ban san me ake ciki ba ban san inda aka raba gado ba ta zurce mun an raba gado a ce to tace to ta gode kana yan bayan ko shekara ɗaya ne tace mun gidan saman nan fani ya dame ni kaga barin iya hawa saman ba na biyu gashi sun yi gini da an tona rami an zo an gini barin iya hawa ba nace to yake so tace ni kan dan je a canja mini nace Laraba ni ba zan iya canja miki ba yaran nan ma ba su ba san ba tace to ita ba da ta je kotu nace dan je kotu ki nemi wani hakinki dan hada ki da abokina kaji abin da na sani kenan na hada ta da abokina wanda duk abin da ya dame ni na shari'a shike mini shine Haruna Yakubu
bata ga maka cewar ita kudi ta nema daga faru ba
wannan musamman ganin ba wallahi bata ga mun ba
to akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadan su shi wato Nuru din kenan aka ce lalle sai a ba ma ita Hajiya Laraba sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi ba ganin lalle kana da wani abin da zaka ce ko ka hana ko ka sa a yi
babu dalili na shine ni ba alƙali bane wallahi ban san kotun da aka je ba ni dai abokina lauya shike komai in akwai bukata in yi kuma ban isa in ce alƙali ya yi shari'a in canja ba babu shakka wani abokina rabe jibiya ya kira ni ga fa rikicin da ake ciki jarmai na ce to bari in tambaye lauya in ji ya aka yi na tambaye lauya ya ce min jarmai ka bar su wannan shari'a an yi ta fa akan a je a tabbatar da ita shekara ɗaya an ƙi yi na je na bi yanzu za a tabbatar da ita saboda haka a je a samu Laraba ta ba da hakinta amma ni tun da kato nan ba nawa bane na Laraba ne babu dama in ce dan tsayar in na tsayar in ce mata me amma wannan yaro Nuru na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru babbansa ya zo ya same ni ya bani hakuri akan yanda Nuru ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziya na ce masa wallahi babu komai rayuwa ne na sama da sauki ni da dan siyasa ne ana abin da ya fi haka yace to yanzu jarmai ya za a yi nace ya kamata a samu masalahanta da Nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yanda muke tarayya da ubansa ba san shin ba ya zo ce mun ga abin da ake ciki da na hallara su da Laraba da su an sasanta sasantawan sosai da gida amma wallahi ina tsaman Laraba ma da sosai da gidan ba ita ba ta sani ba to da za ka zo ce to yanzu ya za a yi nace yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu ita Laraba ta yi hakuri a kwaishi Nuru da suka riga suka sayar da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har 600,000 ya dan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a tun da an ci shi ma ji kotu akan maganar da Nuru ya kawo wani abu ita Laraba a kamanta wani abu daga wajen Nuru daga wajen wanda ya sayi gida a ba ta sayi hakuri sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu Nuru ga shawari ya ce ai ya nemi Nuru kafin wannan lokaci kafin ma ya je kotu wata bibi same shi ba yanzu ba zai iya bada komai ba shi ba ya da komai to ni ne zan dauki dukiya na fitar da Laraba bayan ga cin mutunci da aka yi amma tsakaninmu da uban Nuru ga irinta na ce tutun da yake haka ne in ba za ku yarda ba Laraba kar ki sai da gida ki jira ko da a samu wata sasantawa akan wannan abu da sauransu in ko zaki koma cikin gida ki je ki zauna to ya gyara miki je ki zauna tunda ita laraba abin tausayi ne ba ta bayuwa ba ba ma da Allah sallama ba ta bayuwa ba
akwai lokacin da yake aka bukace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je kai zaman to shaida kan wannan batu
ba sai zuwa kotu ba ba a neme ni ba don ai ba da a neme ni ba don ni abinda aiki na bada nayi wanda nuru nake da bakin jini a wurin sa shine goyen bayan Laraba ta je ta nemi hakkinta ba inda laifin komai sai wuce haka
nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shine gwadawa da kai mai ita wannan Laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu mata hakkinta kenan
ba gwadawa ba taimakawa ne ga watan da ta kawo a matsayin kanwata ita kanta mama Rainiya don ba ta da uwa ba ta da ubayo a duniya gashi ta tsubuwa ta yi tafiya kuma tana bayan mutaren ka ta ci da ne da yayinta shi yasa ni kuma akwai wannan zumuncin da dukkan tsohon abokanai na saboda haka ban ga abin da zai kai ba shi ma Nura ya zafafa abin kamar yanda ya yi min rashin mutunci a wannan wurin ba kuma na nemi a samu sasantawa amma daga wurinsa ma an ki sasantawa bayan kotu ta yi shari'a da kafin kotu ta yi shari'a amma da an samu sasantawa bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa wanda kamar yanda na gaya muku yanzu
to da kashe me kake gaya wa shi Nura don ya fahimci matsayinka akan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi
kamar adalci yau kamar yanda muka zauna da mahaifin shi da ba lafiya kalau idan rigimar rayuwa ta same shi wallahi kamar yanda ne mai Laraba ka zan masa inda ina da hali amma ba zan je kotu in wakilce shi ba amma in dai je kotu zan iya bashi kudin da zai je ya nemi hakkinsa a ko'ina Laraba kuma babu wai na shakka na ba da dukiya ko na ba da kuɗi akan aje ta nemi hakkinta shine abin da nayi wanda kuma ban da nadama nayi tsakanin da Allah bai tsakanin da shi kuma wanda ya shari'a shi ya san dalilinsa ba ni ba alƙali ya kwace ya bayar ba ni ba
har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana open ba idan sun faɗa za ku ji za mu sanya idanu akan wannan batun na Nura Suleiman duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon Allah yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa a huta lafiya
to Allah kyauta yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba
Don fara shirin jaridun namu ne da jaridan Le Metayo an ta tsegunta mana cewar tsohon ministan ayyuka na kasar jamhuriyar Kamaru Jenu Jumesi hukuman Konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin biro zata zargo shi bisa ga tuhumar da take yi masa na rura ciki akan wadansu manyan kudade har miliyar 2 na saifin kudin jamhuriyar kasar Kamaru sai kuma jaridan Dusahel ta arewacin kasar ta Kamaru ta labarta mana cewar wani sai ɗan mata guda 2 sun kwance damaran su sun halaka mutane guda a garin Kwalfata yayin da suka tada maman da yake jikin su za kuma muga jaridan The Star an da ita matar wato mana cewar kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru zai binciki shari'a da ake yi wa ɗan awaren English kasar barista Agbabala da kuma Dr. Fontem Moncho BBC da waɗansu mutane guda 25 wanda ake cewa su ne kan uwar gami na rikicin da ya faru a wannan bangaren jaridan Nouvelle Expression kuma ta nuna mana cewar babban limamin Cocin Katolika na birnin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Monsieur Kileda ya ce matsalar ɗan awaren Ingilishi shine ya kai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabia yin bulaguro zuwa wajen Paparoma Francois a can kasar Italiya musamman a fadarsa da ke Vatican an da Paparoman ya yi masa addu'a na zaman lafiya a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Post an da ita ma ta tsegunta mana cewar lauyoyin bangaren Ingilishin kasar za su koma bakin aikinsu ranar 2 ga watan Mayu 2017 bayan sun kwashe sama da watanni 5 suna yajin aiki amma har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba jaridan Independent kuma cewa ta yi tsohon ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Isini Meye har yanzu yana kasar Amurka a zaune a birnin Virginia an da gwamnatin kasar ta Kamaru ta yanko mata sammaci amma har yanzu yana ce yana hola ayarsa za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Integration ita ma ta nuna mana cewar ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Rene Sadi cewa yayi matsalar da kasar ta jamhuriyar Kamaru take fuskanta musamman ma na ɗan awaren English din kasar dole ne a zauna akan teburin shawara domin a sasanta rikicin da yake tsakanin al'umman kasar Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum wa amurka sunana afukar suka mai gulo kan bugu jirgi sau ya zantara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa Allah ayo mana gudunma hukumomi na kasashe na lafiya ayo mana gudunma don Allah wannan cin ta da ke damun mutanen jihar Zamfara abin yayi yawa musamman annan babban jinin jihar Zamfara alƙalin mun da hukumomin mu ke bawa wallahi ba gaskiya bane sun ji haka nan kuma da suka ce abin ya tafaita wallahi yanzu ne ake cikin sa
assalamu alaikum ya magana malam mai zanen hula gwalala jihar Bauchi dan ya bayar da dama ne cewa da hukumar lafiya ta jihar Bauchi cewa ta taimaka sai allurar rigakafin sankarau saboda kasancewa mun go lokaci na zafi kuma ta kuma wayarwa al'ummar jihar Bauchi kauna ta zagaya ta musu bayanin yanda za mu dauki bayanin yanda za mu kare kanmu daga kamuwa da ita wannan cuta kuma a gaya musu a ga abin da ke haddasa wannan cuta ta sankarau kuma abin da an aikata za a samu sauƙin kamuwa da ita kuma kamar yanda kuke allurar polio dinnan kuka dage aka kawar da polio shi ma ya kamata a cimma su domin shi sankarau ya fi polio illa domin shi ba gurguntarwa yake ba shi kashewa yake koyo.
Sai magana yi tsara mun kolo haleja a jihar Jigawa. Mai da makaranta yana kira da cewa shi shugaba Buhari bai iya siyasa ba kuma salon mulkinsa yana so ya yi kwaikwayon mulkin sanayyar da soja. Kamar na kanmu sanar wa sananta cewa kamata yi ka sani idan mayo ya ci manta to ruwa ta bata manta ba domin ya kai ne ka zo ka yawo a ƙauyuka da wuraren al'umma kake hada fasata da Muhammadu Buhari wanda duk inda ka je kanta kana kan jama'a ne su zaɓe ta saboda shugaba Buhari kuma mu ma mun zaɓe ka ne saboda shugaba Buhari ya ce mana mai sauki amma yanzu kuka zo kuke saka mun da wani abu to ka sani cewa rana ba ta tsaya muna jiran Allah ya nuna mana shekara 2019
assalamu alaikum sashen Hausa gidan radio muryar Amurka mai magana malam da Luwanu Sa'idu yau zan yi tsokaci ne ga manya da ƙananan direbobin motoci a Najeriya da cewa ya kamata direbobin manya da ƙanana motoci su dinga mutunta junansu a lokacin da suke tuki akan titunan mu na Najeriya domin a gaskiya mafi yawan haɗurran da ake ke faruwa akan manya da ƙananan tituna a Najeriya duk laifin direbobi ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria zan bi ra'ayin ne kan gidan sunan zauda ke cewa sarkin Kano ya martaba su hoshin biyu yayi ko kuma da su ake ganin abubuwan da yake faɗa bai kamata ba a cikin wasu to ni ana ra'ayin shi ya dace irin su ma ya dace su irin wannan maganganu.
To madalla da wannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kana ta kace. To a takaice Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskar nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Siriya makon jiya ta fashe ne a ma'ajanar makaman 'yan tawayen Siriya inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama. Wani rahoton Amurka ya nuna cewa lashaka wannan gubar iska da niyya aka baɗa ta kan farar hula. Ba wanda ya cancanci irin wannan wulakancin abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na United Airlines Oscar Monat ya faɗa kenan bayan wani al'amarin da ya faru ranar Lahadi inda aka yi ma wani matafiyi jina-jina a lokacin da aka yi kokarin fitar da shi daga jirgin da aka ware masa fasinja da wato suka yi wuce wato ka'ida a filin jirgin saman Harris da ke Chicago.
To madalla da ta kai labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu Ahmad Dinko da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu nan lokaci Charles Hall ni Ilana Ibrahim yake cewa sai an jima ku jo su abokan aikin mu nan sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago inda muke ci gaba tattaunawa da Alhaji Sa'adu Maso Kano tattaunawa ta ƙarshe yanzu. Sai mu ce ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya.